Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 15 ga watan Yuli. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Washin me ya zafafa kai hare-haren ta'addanci ne a arewacin Najeriya? Me ya kawo karuwar hare-hare ne a wasu sassan arewa? Kuma shari'ance yaya mutane za su yi su kare kansu daga hare-haren ta'addanci? Shin za a iya bude kofar hawa teburin sasantawa da ƴan Boko Haram a yi sulhu?
Grievance din su da gwamnati wanda suka kashe leader su Muhammad Yusuf mai gwamnati da su.
Kowa ya so makula. Ku san waye shigo muku yau wa zai fita muku
ai wasu ma ba wai matan bane maza ne suka yi shigan mata
batutuwan da zauren matasa zai ci gaba da yin muhawara akai kenan tare da laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba shugabar kungiyar Arewa Foundation a karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina
tunda kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter da sauransu sun zama kafar daukan matasa a sasa a ayyukan ta'addanci me ya kamata a yi a kare matasan nan me ya mafita
dole ne a matsayin mu na iyaye a matsayin mu na malamai mu sa idanu mu ga meye ne ƴaƴan mu suke yi me kannan mu suke yi da waye suke mu'amala ta yanar gizo
muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya da labarin dan iya da kuma ayar mu ta yau har ma Halima Abdullahi da malama Hafsat na tare da wata tattaunawa duka a shirin yau da gobe
ga Isa Lawa Ikara da labarin dan iya. Dan iya dai ya samu labarin shugaba Muhammadu Buhari na tafi nan America. Saboda haka, dan iya ya shirya sakon da shugaba Muhammadu Buhari zai kawo wa shugaba Barack Obama.
Dan iya yau cikin damuwa yace min dan uwa jiki na fa duk ya mutu babu sauran lakka saboda yadda duk da kokarin da ake a wannan kasa wasu ke ta faman warware mana tuka ko da yake dai naji an ce shugaban kasar mu Buhari za shi kasar Amurka shi yasa nake ganin akwai sakon da ya kamata mu bashi ya dauka ya kai wa shugaban kasar Amurka Obama da zaran ya sauka cewa kasar mu fana cikin bakar duhuwar dukurkurar bukka matasan kasar da ya mata a ce su za su taimaka su ne yau ake ta faman amfani da su an bar su suna ta faman sara suka kaga ko idan har ana so Nigeria mu ta daukaka ya zama wajibi a taimaki matasan mu da sauran ƴan ƙasa su samu wata babba harka na cilalle kam dan iya yanzu abubuwa da dama a Nigeria sun lalace dukiyar ƙasar da aka tattara dai wasu sun bi sun sassace shi yasa ni kaina idan ka lura yanzu guyuwata duk ta sace dan iya ce a ni a gani na akwai hanyar da zamu bi mu fice musamman ma dai tunda an ce shugaban ƙasa zai je kasar da ta riga ta yi fice to ai sai mu gaya mai cewa idan ya je ya gaya musu gaskiyar zance cewa babbar matsalar mu dai ita ce harkar harkallar tsarin tsarar mu ta buta su kurkuce sai kuma bangaren ilimi da wutar lantarkin da dasannu su ma duk sun bi sun barbance ga kuma matsanancin rashin aikin yin da ya sa matasan mu ke ta galantoyi da gantala akan titi da zaran ka gansu a firgice saboda haka akwai bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya wa Amurkan cewa ga daitulin matsalolin mu a zauna a tantance su idan an amince albashi ma samu mu ma kasar mu wataran wasu su kalle mu su ce oh su Nigeria an dace nace haka ne dan iya amma me kake ganin Amurkan za ta iya yi mana yace ah tunda dai babbar bukatar mu ita ce zaman lumana ai sai shugaba Buhari ya gaya ma Amurkan ta kawo mana daukin fatattakar duk wata fitina daga nan maganar inganta tattalin arzikin kasar mu sai ta samu gurin da za ta zauna bangaren man da Nigeria ta dogara kacokam akan shi kuma Amurkan ta zo ta auna ta yadda za ta fasalta fasalin farke farfasa bututu da sauran barna daga nan a kawo masana kable da ba'ada a bangaren man da aka amince suna da amana bangaren ilimin da ya sukurkuce kuma a tabbatar da an kauda duk wasu masu yi mishi rikon sakaina da sani dai har sai an fahimci ko na dan kasa na ta murna domin ganin komai yayi daidai har ba a gane bambancin dare da rana nace to dan iya Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi sa'ar shugaban Amurka Obama idan ya zara zaren zazzage mai halin da muka tsunduma nan take shugaba Obama ya dauki mataki babu wata takaddama yadda Amurkan za ta daura daurin daukar azama don murkushe mana dukkan wata rigima ta yadda matasan mu za su bar buga bulayi da takama har a waye gari dai matasan mu sun kama sana'a har da irin su noman fadama da sani dai har kasar ta canza daga kasa har sama arzikin kasar ya dinga kwarara ko ta ko ina lamama har dai ta kai ga ko na dan kasa ya samu abin yi babu sauran hauma hauma
Daga lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kama mulkin kasar Najeriya ƴan Boko Haram sun kashe mutane fiye da 500 cikin wasu sabbin harhare. A ganinku me ya jawo zahohar kai waɗannan harhare da ƴan Boko Haram ke yi? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma ta email. Tabbas harhare sun karu musamman ma na ƴan kunar bakin wake. Babban dalilin da yasa hakan ke karuwa a kasar mu shine waɗannan komandojin sojin kasar mu ba da gaske suke yin yaki da ƴan ta'adda ba. Haka kuma ba wai kare dukiyar al'umma da rayukansu ne a gaban su ba. Kawai a kullun abin da ke gaban su shine ta yaya za su kare dukiyar su da iyalansu kawai ba wai kasar ce a gaban su ba. Sai dai a yanzu muna da yakinin cewa da yadda Allah za mu samu canji ta harkar tsaron kasar mu a ƙarƙashin waɗannan sabbin komandojin soji da shugaba Buhari ya nada sako daga Boys Saudiya
Amsa mai sauki idan aski ya zo gaban goshi yafi zafi kuma shure-shure baya hana mutuwa kamar yadda PDP ta zo ƙarshe haka Boko Haram za ta ƙare sako daga Shehu Muhammad Jumba
Ni ana wa ganin Saboda shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwashin murkushe su idan ya hauka ragar mulki. Saboda kahin ya hau mulki ya zargi gwamnati mai shudewa da cewa duk abin da ya wuce awa 24 da sanin gwamnati. Wannan kamar na nuna cewa da sanin sa. Sako daga Kamna Daniel Kamna.
Kafin Buhari ya hau mulkin kuma mutum miliyan nawa Boko Haram suka kashe. Wallahi ni na fara zargin yan jarida ma yanzu. Domin duk abubuwan da ake suna da masaniya akai kawai su ma sun saje ne da bayin Allah alhali zuciyarsu ba kyau mutum sama da 2000 akalla aka kashe a baga amma suka ce mutum 150 ala kyau ta karshen mu sako daga Usman ibn Musa
mu dai hakika ba mu sani ba amma wallahi tallahi ko ma suwaye su sha kurumin su Allah ya sani yana ji kuma yana gani kuma su sani a ƙarshe dai inna rabbaka labil mirsad sako daga Jamil T Ridwan
yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina kaina da abokan tattaunawar shi Lieutenant mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba shugabar kungiyar Arewa Foundation za su ci gaba da duba hanyoyin shawo kan yawaitar harharen ƴan Boko Haram da kuma yadda jama'a za su hada kai su taimaki kansu Lieutenant mayakan sama Aliko El Rashid ne zai karasa bayanin da ya kwaso a makon jiya
in ka duba a Najeriya akwai mutanen da ake zato ko kuma ake sa tsammanin cewa ai waɗannan mutanen ai mutanen ƴan Boko Haram ai suna cikin detention centers din mu ba wai ba su da shi ba daga waɗannan mutanen da iya samu har a samu a samu bakin zaren kuma insha Allah idan dai aka ce da wannan abu na liberal approach din ba wai an ce wai a fadanta a ɗan ta'adda ba a yin ba a hadawa da sojoji kuma dole ne in ka hada da sojoji dole ne ka hada da abin da ake faɗa labaran sirri ai mun san abubuwan da ake faruwa din ba wai ba a sani ba ne kuma amma insha Allah wannan abun a hankali da a samu bakin zaren
Hajiya Khadija masu sharikan al'amuran yau da kullum suna ganin cewa kamar akwai sake a bangaren jama'ar gari sai a unguwa ba za iya gane babbar fuska ba ya jama'ar gari ba su iya hada kai su ceci kansu akan wannan matsala ba wasu na ganin cewa kamar akwai sakaci daga bangaren Somal Umar gari ko
eh to gaskiya da sakaci kamar wasu gurare amma kaga kamar a jihar Borno inda su akwai ƴan gora civilian GTF kenan kaga su suna kokari duk inda suka ga bako a cikin anguwan su suna tambaya suna bincike akan shi amma kamar sauran wurare wanda yanzu aka fara musu inda su ba su san illar abin sosai ba su ba sa da wannan amma ya kamata a ce a yanzu kowa ya so mu kula kowane anguwa da kowane lungu kusan waye shigo muku yau wa zai fita muku da me ya shigo a hannunsa da kuma me zai fita saboda kar a zo muku da abin da zai lahanta ku ko kuma ya ji muku ciwo
akramakallahu wani mataki zai ya dauka game da wannan kuma
eh to ai dama shi mai laifi bai da kama dan haka da matan da ake amfani da su da mazan da ake amfani da su ya zama wajibi duk inda taron jama'a yake ayi kokari matuka a sa ido ayi bincike kamar da ka fara tambaya ta farko ko da jama'a gama gari wato ma'ana kazo nazo ko haduwar kasuwa ko kuma dai gurin wata harka ta yau da kullun to ko da mutum wato bai gane cewa wannan ga manufarsa ba ko kuma wancan ga manufarta ba to kai kake tafiya wanda ka san abin da yake faruwa to ya zama na kullun kana sa ido waye zai kusance ka in taron jama'a ne kamar taruwa irin na ainihin wato mutane wancan yazo wancan yazo to lallai ka rinka sa ido ga wanda matsanka da wanda kuma kage yake kai ya kawo kuma insha Allah da izinin Allah zaka ga Allah ya ba wa mutane wato ainihin fahimta na gano mai laifi ko daga ido don na farko a tsarke yake na biyu bai da natsuwa dan haka duk waɗannan alakomi ne wanda insha Allah mutum zai iya ganewa ko mace ce ko namiji
da yake da mata ake amfani wajen dasa bumabumai a cikin hijabi wani mataki kike ganin zai iya dauka domin a shawo kan wannan al'amarin
eh to gaskiya maganan mata da hijabi ka san dai ya kamata ko ina mace za ta rufe jikinta a musulunci amma dai muna da hanyoyi da yana na rufe cikinmu ba lallai sai hijabi zurfi yanda ake yin shi ba tunda yanzu ya zama mana kaman illa a gare mu da a ce za mu dan iya daga kafa a wasu irin hijaban da muke na wani dan kankanin lokaci zuwa mu ga karshen wannan abin ta wani fannin kuma ina so ƴan uwana mata su bada haɗin kai a duk inda kika ji duk hijabin da kika saka ki bada haɗin kai idan an ce za a yi bincike ko kuma kin zo shiga waje an ce sai an bincika an gani me kika zo da shi a cikin hijabin ki da sauransu ki daga musu ki bude musu su gani dan kar a yi zargin ki da wani abu sannan su kuma ma'aikata a ko ina su nemi security zance ko ma'aikata mata wanda su ma za su iya duba ƴar uwarsu mace dan ba zai yi namiji ya duba mace ba sai a nemi mata wanda mace duk abin da ta saka in dai ba rashin gaskiya gare ta ba in ta zo ta daga hijabin ta a duba ta
ai wasu ma ba wai matan bane maza ne suka yi shigan mata don su shammaci mutane ta yadda zaka dauka cewa mace ce wanda ba za a tsananta mata bincike ba dan haka kuma wannan ya zama dole matan mu da mazan mu duk inda ake taruwa musamman guraren da suka shafi kasuwanni da ainihin wato guraren jama'a kamar guraren ibada to da matan da mazan ba laifi bane a bincike su mata ƴan uwansu mata su bincike su bincike kuma na kwarai ta yadda insha Allah Allah zai bayyana ko da suna dauke da wani mummunan abu su ma maza su bincike su to wannan ba abun damuwa bane kuma ba laifi bane in akai haka
maganar su hudin nan idan muka duba a baya kamar lokacin gwamnatin tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Jonathan sun yi tayin sulhu a 'yan boko haram sai an zo an shirya magana kamar da gaske amma daga baya sai waɗannan 'yan ta'adda su fito su ce su ba da su aka yi ba ko ba za su amince ba kurin su dai sai a san cimma abin da suke fata kana ganin idan aka cimma da magana su wannan an yi za a iya samun nasara
insha Allah za a iya samun nasara ai su waɗannan mutanen ba wai aljanu ba ne ai mutane ne kuma bari in gaya maka akwai wani abin sirri da ya kamata don faɗa ma duniya da su ne yau a lokacin baya watannin baya gwamnan jihar Sokoto a lokacin Alhaji Aliyu Maga takaddawa muku lokacin yana chairman na Northern Governors Forum akwai lokacin da ya hubbasa akan cewa yana son dan Allah dan Annabi a samu bakin zaren wannan al'amura din ni da kai na ya kira ni kuma akwai wasu ma da nake opting a cikin wadannan abunan din akwai inda muka je sunku saki muka je akwai mutanen da muka addasu a cikin mutanen ƴan Boko Haram muka yi magana da su aka yadda suka yi da amma su suka ce ba sa son wannan abun din ya fito duk duniya saboda duk mutanen da suke zuwa ake magana da su ba wurin suke zuwa ba ai akwai wani mutumin ku abokin aikin ku Ahmed Sargida akwai Davis wannan mutumin dan Australia ai duk wannan mutane in ka duba akwai abubuwan da suka yi wanda ya kamata a ce yanzu ai maganan Boko Haram ma ai ya dawo labari amma mutane wani lokaci sai su je gwamnati su ce suna son su sulhu da mutanen Boko Haram su je su karbi kudi a wurin gwamnati kuma ba za su je su sulhu da Boko Haram ba lokacin da shi gwamnati Sokoto Alhaji Aliyu Maga ta kaddawa muku da yawan nan hubbasa din ai akwai inda aka ce ana son a je a yi meeting da su su sun bada lokaci da wuri da ake so a yi meeting da su duk a riga an shirya wannan abu na din shi kada single handedly yace da Allah yana so wadannan abu na din kisan yayi yawa mutane ba sa muhallin su mutane gabaɗaya kowa ya mutu yara an riga an ta gayyara yanzu haka in ka duba idan ka je Borno in ka duba marayu sun yi yawa to ai kowannan ma isa mutum yayi tunani saboda Allah idan ka duba akwai wani komandan su wanda yake Jos ana kiran shi Albani Suleiman Albani shi wannan ba ma karamin sani na ma wannan mutumin ba lokacin turushi wadannan mutanen muka zo muka dan samu muka rada abubuwan mu har muka je muka samu akwai inda ake shi kiran Shura Council wato the highest ruling body na su ɗan Boko Haram din nan aka samu aka tanyi magana da su wanda aka dai magana suka ce to su gashi su grievance din su da gwamnati na daya wanda suka kashe leader su Muhammad Yusuf mai gwamnati da su na biyu masallatan da aka rurrusa mai gwamnati ke cike da su na uku matan su da aka kama mai gwamnati ta abin nan din su ta kama su da shi to saboda haka mallai idan ka duba dole ne da ka duba in an ce an antubi ta barawo azubi ta mai bin sawu
to tunda kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook Twitter da dai sauransu sun zama kahar daukan matasa a sasa ayyukan ta'addanci me ya kamata a yi a kare matasan nan me ya mahita
na farko dai abin da ya kamata mu fahimta shine shi shafin sada zumunta na Facebook ba guri ne na koyon addini ba ko kuma na daukar akida za a iya samun bayanai masu amfani a gurin amma in mutum har yana so ya fahimci menene addini to makaranta ya kamata ya je ya zama yana da malami yadda zai yi tambaya a koya masa in kuma akwai abin da ya shige masa duhu a warware masa a masa bayani akai dabi'a da aka dauka na cewa kowa ma yanzu ya zama malami zai je Facebook ko zai je Twitter ko zai je YouTube ya ji video ya dauki wata akida ya yayyada to hakan nan din yana da nasa illa abu na biyu kuma shine ba komai ne mutum ya gani a yanar gizo yake gaskiya ba akwai hotuna akwai labarai akwai abubuwa da dama da mutane ke sawa saboda wata manufa da suke da ita ta siyasa ko ta akida wanda sau da dama irin wannan manufofin ka iya kawowa illa ashe idan mutum ya ga hoto ne ya ga bayani ne ya ga labari ne to abin da ya kamata ya yi shine ya yi bincike a kai kuma ya tabbatar da sahihancinsa kafin ya dauki mataki a kai ko kuma kafin ya yada da sauran mutane haka zalika akwai hanyoyi da mutum zai iya yin abota zaka iya sabawa da mutum amma yanar gizo dan kun saba da mutum a yanar gizo ba shi yake nuna cewa wannan mutumin adali bane a sau da dama ma baka san me ainihin halinsa ba a sau da dama mutane ma ka iya boye sunan su su yi amfani da wani suna saboda su yaudiri jama'a so ashe idan har muka haɗu da mutane ta hanyar yanar gizo ba dukkan al'amarin da ya shafe mu bane kuma ba dukkan yarda za mu ɗauka mu ba wa'annan mutane ba kuskuren da matasa ke yi shine sai ka ga an haɗu da wani an yi abota ta wannan shafin sada zumunta na yanar gizo a dalilin haka har a kai an kai wani mataki da aboki na iya sa aboki ya dauki wani mataki ko ya aikata wani abu wanda hakan nan din ko ya saba wa doka ko kuma ma zai iya sa mutum ya shiga cikin ayyukan aikin ta'addanci haka zalika iyaye yana da muhimmanci su sa idanu su ga meye ƴaƴansu suke yi musamman yara da ƴan ƙasa da shekara 18 da waɗanda ba su balaga ba wanda ke amfani da wannan shafuka na sada zumunta to dole a sa idanu me suke karantawa da waye suke mu'amala wani irin bidiyo suke gani da kuma waye abokanan hulɗarsu ashe dole ne a matsayin mu na iyaye na malamai mu sa idanu mu ga meye ni ƴaƴan mu suke yi meye kannan mu suke yi da waye suke mu'amala ta yanar gizo wayannan da muke gani kamar ba komai ba idan mutane suka dauka suka shiga ita cikin daki to za su iya aiwatar da abubuwa da yawa meye kamata a ce mun yi na farko dai kowa sai an hada karfi da karfi jami'an tsaro gwamnati iyaye malaman makaranta ƴan jaridu kotuna su kuma mahukunta kamata yayi a kafa bangare na musamman da zai lura da irin abin da ke faruwa a nan yanar gizo a nan shafukan sada zumunta saboda a sau da dama tun kafin abu ya faru za ka ga cewa ana yada shi na farko a yanar gizo ta hanyar shafukan sada zumunta daga baya kuma sai ka ga wannan aqidar ta yadu har ta kawo tashin hankali
Barista Amina Hassan Gamawa kenan na Jami'ar Harvard. Yanzu ga Halima Abdullahi da Malama Hafsat Garba da shawarwari ga mata a gabanin sallah.
Gogale wa kayyasi wa fandahun kuna wa barkamu wa alhali wa sitalimuna. Gogale wa kayyasi wa fandahun kuna wa barkamu wa alhali wa sitalimuna.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum sallan nan ta bana zamu ce to alhamdulillah
na'am
an gode wa Allah
gaskiya
saboda duk wani shirye-shirye da za a ce uwar gida za ta yi dama ai kasancewar in kaga ana dan walwala wato ina nufin dan jakar da dan nauyi
eh wato akwai magana ta muwalati
muwalati yawa yawa to kuma kasancewar yanzu kin ga gashi kowa kuka tsi uwar gida idan ta ce mai gida ma to shi ma yana kuka saboda yara uwar gida dai ba amma dai zancanta ita idan ta ga yaran ma sun fito to alhamdulillah
musamman ma a ce yara ƴan mata ƴan kunna
yawa dan mayafi dan takalmi kin san mace tsara ba ce da ita ba kamar namiji ba to wani kuma gashi da mazan da matan saboda haka za a je a dan samu a dan saya musu kayan sallan nan a dan sai wa mazan su ma dan kayayyakin na sawa da dan takalmin da ƴar hula to Halima duk matar da Allah sa aka samu haka to sai ta gode wa Allah wacce ma ba a samu ba sai ta yi wa Allah godiya tunda da akwai rai da lafiya
na'am
baya ga waɗannan shirye-shirye na kayan sallah da sauran su Halima akwai maganar gyara gida dama dai a cikin gyaran sa uwar gida take
ita tsafta ta zama dole
yawa to amma kasancewar sallah ta gabato kin ga mu a haka za a ce ai an kusa sallah to nan da nan uwar gida kuma gyara can saboda wata kila baki za su zo
gaishe-gaishe
lokacin sallah saboda haka dole uwar gida zaki ga ta fara a fito da kayan kitchen ne a wanke su tas a mayar a ajiye a fito da kayan yara da nata da na mai gida a fito a goge su a wanke su a karkade su to har yaran ma sai kiga da ta ce ku yi kaza ku yi wannan
kika yi maganar yara din nan ma kin san a lokacin sallah za a yi abinci a yi waye irin dai abubuwa dai na dai wanda mutane za su ƙara jin daɗi to a lokacin sai ke ga ana babba wa yara abinci ana kaiwa gidan
gida
da abokanan aziki to wasu lokutan sai ke ga iyaye sai ke ga an hada yaro da karami dan shekara uku dan shekara huɗu
wani ma ba a yaye shi ba Halima sai a ce hada da shi ka je ka kai abinci
wai ai duk lokacin sallah ne
wani lokacin ya je mota ta buge shi ko keke yawan jitin daga yawan abin hawa shi kuma wanda aka dora ma abincin ma ba wayo ne da shi ba shi ma yana bukatar
kulawa
ballantana a ce kuma an hada shi da wani wanda
na san masu sauraro za su zo su ji irin kamar lokacin sallah haka tunda akasari zaki ga abinci ne ake yi na dauri a lokaci na da'i kamar da waɗanne irin abinciccika ne ake yi lokacin karamar sallah
to ai Halima kin ga in dama aka ce karamar sallah nan ko kuma sallah ma ta gabato abinda ake wasu kin gani ne mutuwan shinkafa
na'am
wasu su yi alkubus
da kamar mutuwan shinkafa kamar
da miyar taushe ai miyar taushe ita ce digon abincin ita ce mahadin wannan
abincin
na sallah miyar taushe ko kuma a ce an yi alkubus
shi
ma da miyar taushe ko kuma finkaso duk waɗannan abuntuttuka waɗanda ake yi ne a kaiwa yayi ko kuma a kaiwa abokan
lokacin sallah
wake masabu irko yo kan irke bunkuna anirce alsilama yin anirce burkino
Na da lokaci da na fassara miki zabar manti yake amma ba lokaci yanzu ga Malam Lawli Alijibo da ayar mu ta yau.
Allah ka min uzuri da rabo awan gadari aiki awan gadari la darshi ta fi dari aiki awan gadari لا درشتا في
دليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين الله بنجي سبحانه وتعالى ينتي مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي كيران قومي سنن كي أمرني دعيكي نقري واند الشريعة يرددشي wa a'ridi 'anil jahilin kuma ka kauda kai ga jahilai ma'anar wannan aya na nuna mu cewa Allah ya umarta da ayi rangwame wajen mu'amala tsakanin juna wajen yin ibada dauki mafi rangwame ba shikenan ba Allah yace kai umarni da aiki na alkhairi sannan kuma Allah ya umarta da cewa a kauda kai da dukkan abinda jahili wanda bai sani ba wanda bai fahimci ba abinda ake nihi zai gaya ma cikin wannan ayal muna fahimta cewa addinin musulunci addini ne na rangwame addini ne wanda yake so a yi rangwame addini ne wanda ya rangwamta wajen ibada wanda ya rangwamta wajen tafiyas da mu'amalar mutane sannan addini ne wanda yake so mutane su yi aiki na alkhairi aikin da jama'a za a hada kai sannan sai Allah ya gaya mu cewa in kai wannan kin to za ka gamu da jahilai wanda daga ka fara sa su aiki alkhairi za su ce wa'azi za ka mu koko yaushe kai zama malami koko yaushe kai himu to Allah ya ce wa aridi anil jahilin wannan kaliya sa ka kai kasa a guyewa ka fasa wannan kaliya sa ka ka dauka cewa ba akan daidai ba kake to Allah ya ce wa aridi anil jahilin wannan ka kauda kai daga gare su ka bar su su yi musun su Allah ya sa mu dace
jibrilu ne shugaba duba suratul qadr Allah ka sa mu dace
jamila amin ya Allah mun ka karshen wannan shirin amma kamar kullun
da kai abin tunani anan
me tambayar mu ma ta yau ne ko abin tunani tukun yawa mun yi magana akan gashi dai wannan muhawara akan karuwa hare-hare ga amsoshi me abin tunani a ganinki abin tunani kamata yi mutane ki san muna da wata al'ada jamila al'adar zan iya kiranta haka al'adar gumda baki ga abu kana gani ka san zai cuta maka zai cuta jama'a amma sai kai shuru amma wani lokaci kana gani abu zai cuta jama'a amma tunda yadda Bahaushe ke ta idan jiho ya wuce kanka kan kowa ma ya fada ya kamata a ce mu canza wannan al'ada idan mun ga abu da bamu yarda da shi ba mu hito mu yi magana mu sanar da hukuma ya kamata tunda dole sai an taimaka kamar nan kin ga a cikin kana cikin jirgin kasa kana cikin bus in ka daga kanka zaki ga if you see something say something in kaga wani abu ka fada yawa ka fada to ya kamata mu fada ba tsegumi bane ba kwarmato bane ku fada ku ce ci kanku
gaskiya
tambayar mu ta
yau muna son mu jira ayyukanku game da yi wa yaya maza fade na nema ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya yaya za a hada karfi da karfi a shawo kan wannan al'amari
lallai kam yi wa maza haɗe kam to muna jiran amsar ku baki da iyakatin shirin kenan sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da tafarra girma tafarra wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata masu azumi a sharuwa lafiya kar a manta da mu addu'a
This program has come to you from the Voice of America, Washington.